أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba wanda ya 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 28 ga watan 4 miladiya 2021. Wannan aya da aka karanta, an karanta ta nake zato a jiya lokaci bai ba mu dama mu ce komai akan ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba, tabbas mun baiwa annabi Musa littafi. Fakhtulifa fihi, sai aka yi sabani a cikinsa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika, in ba dan wata kalma da ta yi rigaye daga ubangijinka ba, laqudiya bainahum, da tuni an riga an yi hukunci tsakaninsu. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa innahum lafi shakkin minhu murib, tabbas su suna cike da kokanto mai ɗaci mai tsanani, ko kuma kokanto mai sa shakku dangane da ainihin wannan littafi. So da yawa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kwatanta da'awa ta manzo alaihi salatu wassalam da ta annabi Musa alaihi salatu wassalam, bal za ka samu waɗansu malamai sun yi rubuce-rubuce wanda suka nuna muƙarana, ma'ana kusacin juna tsakanin rayuwar manzo alaihi salatu wassalam da mutanensa, da irin halinsu da bijirewarsu, da irin haƙurin da ya kwankwada, da irin rayuwar manzo alaihi salatu wassalam shi ma da Qurayshawa, da miyagun halayensu, da irin haƙurin da manzo alaihi salam ya yi ta yi. Kusan babu wani annabi daga cikin annabawa wanda tarihinsu ya zo a cikin Qur'ani wanda ya fi kamanceceniya a da'awarsa da gwagwarmayarsa, babu wanda ya fi kamanceceniya da manzo alaihi salatu wassalam kamar annabi Musa alaihi salam. Za mu gama hatta shi kansa manzo alaihi salatu wassalam yakan wato ainihin misalta kansa da wani abu na annabi Musa. Akwai lokacin da manzo alaihi salam ya zo ya yi rabo bayan an dawo daga yakin Hunayn, Dhulhuwaisara wani maran mutunci ya kalli manzo alaihi salam ya ce hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah, wannan rabon da aka yi ba a nufiyar dan Allah da shi ba, dan Allah aka yi wannan rabon ba. Manzo alaihi salam sai ce laqad udhiya Musa, ko dai bi mithli hadha ko bi abinna akthara min hadha fasabar, yace an cuci annabi Musa da abin da yake kaman wannan, ko abin da yafi wannan, kuma yayi hakuri saboda haka ni ma nayi hakuri mana kaga sai yake kwatanta irin kalubale da Annabi Musa ya fuskanta da irin wannan ainihin kalubale shi yasa ma a hadisin hadisi mashhuri wannan manzo Allah salam ya ambaci mutane 70 wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu akuba ya ambaci mutane 70 to a cikin hadisin yake cewa wani annabi zai zo da mutum daya wani zai zo da mutum biyu wani ma zo ba kowa yace to sai in ga annabi ko in idan alkiyama ta yi sai in ga kunzumin jama'a sai in ce wala Allah wannan al'umma ta ce sai ya ce a wannan ta annabiwa na ce sai in ga wata al'umma mai yawan gaske sai in zaci al'umma ta ce sai a ce ta annabiwa na ce karshe yake cewa to sai na ga tirin dan al'umma mai yawan gaske sai aka ce ai wannan Musa ne da mutanansa to daga shi bai ambata wani annabi da ya zo da mutane masu yawa ba wanda suka kusaci al'ummarsa sai shi Annabi Musa alayhi salam to shi yasa zaka ga mafi yawa Qur'ani yana kwatanta da'awar idan aka ba manzo alayhi salam hakuri akan wani abu ko aka ambaci wani abu da aka yi masa to kuma sai a bi da kissar Annabi Musa dan a nuna masa ba shi ne farau ba kun ga jiya muka karanta Allah subhanahu wataala yana cewa da a ce mun sanya wannan alqur'ani abun karantawa ne da wani yare wanda ba larabci ba to korafi larabawa za su yi su ce me yasa ba ai filla filla yadda za su gane ba me yasa aka kawo qur'ani da wani yare kuma annabi mai wani yare to Allah ya kure gudun su yasa annabi ba larabe sannan abun karanta ba larabe to kuma gashi an yi yadda suke son amma kuma ba duka suka bi ba haka ne ko ba haka bane to sai Allah yake nuna manzo alaihi salam wannan al'ada ce ta al'ummace da ake aikawa ake aika annabawa zuwa gare su to sai yake ce masa wala kad atayna musal kitaba tabbas mun baiwa annabi Musa littafi wannan littafi shine littafin at-taura kuma an ba annabi Musa shi bayan halakar da fir'auna wala kad atayna musal kitaba min ba'di ma ahlakana al-quruna al-ula basa'ira lin-nas hudan wa rahmatan lil-alamin mutadhakkarun Allah ke ta tabbas mun ba annabi Musa littafi bayan mun halakar da wato tsarai ku na farko ma'ana wanda suke kangararru Allah yayi wannan domin ya zamo littafi ya zamo shari'a ya zama gargadi ga mutane masu ji wato ya zama jin kai ga mutane wanda suke jin wa'azi ma'ana annabi Musa kada kuma ta alluna ake bashi da wasu sakonni zuwa ga al'umma ta banu Isra'il to sai da aka share fir'auna da mutanansa sannan aka ba annabi Musa at-taura bi akmaliha to shine Allah yake yake to mana ku duba irin gatan da Allah ya banu Isra'il kafin zuwan annabi Musa wace irin kwakwa ce ba dandana musu ba wani irin gishin kuma ne ba a yi musu ba su da kan suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu kafin ka zo da yanzu ma bayan ka zo din a karkashe mutane a yanya ka jarirai har yanzu idan ka je Misr ka ga pyramid taso wato za ka yi mamaki sai ka ce wannan bulullukan da wani molin bulo ake irin wannan wani akwati ake sa ana wannan bulo kuma da me ake hawar da shi sai kaga wani bulo ya kai girman kusan karaman mota ya akai aka yi shi kuma akai aka dora shi wannan hawan wanda suka san tarihin Misr suna cewa duk wanda suka yi irin wannan aikin to ba za a bari su kai labari ba za a kurmushe su dan kan masu je su bada irin akuba da wahalar suka fuskanta ta wannan aikin to duk suka haɗu da wannan taskun Allah ya masa gata ya yanto su daga zaluncin fir'auna ya kawo masa annabi da littafi kaga me ya kamata su gode ma Allah to amma saboda mugun halin banu Isra'il yanzu nan fa suka tsallake teku suna kallo Allah ya halakar da fir'auna da mutanansa amma suna ganin wasu suna bautar gumaka sai suka ce ya Musa ja'allana ilahan kama lahum alaiha ya kai Musa mu ma ka sa mana wani dan gunki mu rika bauta masa mana kaman yanda su ma wannan mutanen kowa gana suna bauta yace innakum qaumun tajhalu ku dai mutane ne daƙiƙai kida kuma kidadawa ma'ana yanzu Allah da ya muku wannan gatan bai isa bauta shi kadai ba sai ku hada da wani abu to kaga kyautuwai banu isra'ila su karbi sakon annabi Musa hannu bibiyu to amma ba su karba ba kamar yanda muka faɗa halaye ne iri ɗaya saƙo iri ɗaya to dole mu'amala ta zama iri ɗaya Allah ya ce tabbas mun bai wa Musa alkitab wannan al ahadiyya ce ba wai ta'rifiyya ko jinsiya ba domin da an tambaye ka menene littafin annabi Musa zaka ce at-taura to kenan wannan al ce ahadiyya zihniyya da ka ji littafin annabi Musa ka san at-taura ake nufi Allah ya ce to mun ba Musa littafi fahtulifa fihi sai aka yi sabani a cikin sa ma'ana mutanansa suka saba wasu suka yadda suka yi aiki da shi wasu kuma suka yi wancakali da shi ba su aikata abin da aka ce ba duk da cewa sun san irin gatan da Allah ya musu ba ɗaya ba ba biyu ba a tarihi ba za ka karanta mutane da suka yi fandara suka yi fitsara aka yi ta yi musu gata bayan gata gata bayan gata irin banu Isra'ila ba a inuwance su daga jimarai a ba su almanna wasalwa saboda gata ba sai ka yi noma ba ba sai ka yi kasuwanci ba a saukan maka da soyayyen nama mafi daɗi sannan ga ainihin zuma ka sha amma saboda tabara suka ce lan nasbir ala ta'amin wahid haba kullum sai dai ka ci nama ka sha zuma mu mun gaji mu noma muke so kawai fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa kithaiha dama bahaushe ya ce in daɗi yau mutum yawa sai ce Allah kashe ni shi ne abin da suka yi to fitsara kala-kala suka yi ta yi Allah ya musu barazana da wata hukuma su ce sun tuba sun koma ga Allah ana janyewa sai su koma a jarrabe su da wannan su tuba ana janyewa su sake komawa to Allah ya musu irin wannan abubuwa ba za ka iya lissafa su a lokaci ɗaya ba to Allah sai yake cewa fahtulifa fihi sai aka yi sabani a cikin littafin wasu suka ɗauka suka yi aiki da shi wasu suka ƙiya Allah sai ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan wata kalma da ta yi rigaye daga ubangijinka ba la qudiya bainahum to da an yi hukunci a tsakaninsu ma'ana in ban da Allah ya tanada azabar kafirci da kangara sai an je lahira to da an yi masa ita tun a duniya Allah ya riga ya tabbatar da cewa lallai duk tsiya ta kunda mutum zai yi to ana tara masa ba gara ba zabo zai je girba shi yasa a cikin suratul kahf Allah yake cewa wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma ubangijinka shine mai yawan gafara mai yawan jinkai law yu'akhidhuhum bima kasabu da yana kama mutane da abin da suke aikatawa la'ajjala lahum al'azab to fada ya gaggauto musu azaba sai ce ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila sai dai akwai wani alƙawari na lokaci da wuri wanda ba za su samu abin da zai karkatar da wannan ba ba wata mabauda ba wata maboya dole ne ainihin sai an hannu to saboda haka anan abin da Allah subhanahu wataala ke nuna mana ba wai dan sun fi karfin a yi musu ba kuma ba dan babu azabar da za a yi musu a wannan lokacin ba ba dan babu yadda za a yi da su ba to amma shi Allah yana dakaci amma Allah subhanahu wataala baya rafkana Allah yana haƙuri amma kuma baya mantuwa to shi yasa yake cewa in ba dan wannan ba da an yi hukunci tuni tsakaninsu sai ce wa innahum lafi shakkin minhum murib kuma tabbas su suna cikin wani kokanto mai sa shakku dangane da shi wannan da aka ce minhu malaman tafsiri sun yi sabani ko dai ana nufin wa innahum su mutanen at-taura ma'ana su mutanen annabi Musa suna cikin tsananin shakku mai sa kokanto da dane da at-taura wasu suka ce a'a ana nufin su mutanen Quraishawa mutanen manzo alaihi salatu wasalam irin yadda su banu Isra'il suka yi sabani wasu suka bi wasu suka fandare su kangare to wa innahum su ma mutananka lafi shakkin min al-Qur'an suna cikin shakku dangane da al-Qur'ani murib mai sa tsananin shakka wato kaman shakku ne wanda yake tsugunawa ya haifi ainihin wata shakka wacce take tafi shi karfi ma'ana kaman a ce suna cikin tsananin shakku suna cikin wato ainihin rashin amincewa anan mai tafsiri da aka ce wala kada ate na Musa kitaba sai ce at-taura faqtuli fa fihi sai aka yi sabani a ciki bit tasdiqi wat takdhib ta hanyar gaskatawa da kuma ƙaryatawa sai yace falihtilafu idan min tabi'atin nas kaga kenan shi sabani dabi'a ce ta mutane fala yattafiquna ala shay'in ba za su taba haduwa akan wani abu ba mahama kana zaka shay zalika shay'u zahirad dalala ba za su taba haduwa akan wani abu duk yadda yake karara to me yasa aka aiko manzo domin ya hada kan al'umma in aka kyale kowa yadda fuskokin nan suka bambanta haka nan ra'ayi da tunani ya bambanta nikan buga mana misali a yanzu maganar da muke iya mu mutanen masallacin nan a ce ba a rufe wahayi ba a ce to yanzu an ba da dama sallolin nan biyar da muke yi an ba 'yan masallacin nan dama su je su sake musu fasali a kalli a basu a yadda suke asuba raka'a biyu adh-dhuhr al-asr isha'i hurhudu magariba uku koko a canza tsari ina zaton ba wai mutanen masallacin nan ba kila mu ukun nan da muke jere a ce an ba mu dama kuma duk abin da kai baka da laifi to kila da ni da mai jin baki za mu so mu saba sai ce shi gaskiya yana ganin tunda an tashi asuba a huce to ta zama raka'a hudu ko ya ce a'a yanzu a daga azhar a tura ta zuwa al'asar a hade su ko a'a a rage aiki yanzu maimakon magariba ta zama uku to a dauki asuba a hade su zama biyar kaga lokaci hudu kenan haka za mu yi ta sabani to amma Allah sai ya kawo abinda zai hade mutane ya dunkule su shine alkitabu wassunna a ce Allah ya ce kaza manzo alaihi salatu wassalam ya ce kaza kaga shikenan duk wani ra'ayi an riga an rufe shi to saboda haka shine abinda Allah subhanahu wataala yake fada malam yace wa illa in ba haka ba lamaktalabu fit tawra yu'ida ba za su yi sabani a cikin at-taura ba inda a ce ra'ayoyi za su hadu akan abu daya littafi ne guda daya kuma annabi guda daya to me kawo sabani sai ce walau la kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan wata kalma da ta yi rigaye daga ubangijinka ba bi ta'khiril hisabi wal jazaa na jinkirta hisabi da kuma sakamako lil khalaiq ga halittu ila yawmil qiyama ya zuwa tashin alqiyama laqudiya bainahum fid dunya to da an yi hukunci tsakanin mutane tun a duniya fi makhtalafu fihi a cikin abin da suka yi sabani a cikin sa wa innahum kuma tabbas su ayil mukaddibin bihi masu ƙaryata littafin lafi shakkin minhum murib suna a cikin wato ainihin shakku wanda yake sa kokanto shine ke muqi'un fi riba wanda yake saka mutum a cikin tsananin kokanto sai Allah subhanahu wataala ya ce
man 'amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid
Allah subhanahu wataala sai ce man 'amila salihan wanda duk yayi aiki nagari fali nafsihi to dan kansa wa man asaa wanda kuma ya munana fa alaiha to mummunan sakamakon yana kan wannan ran amma dai a sani wama rabbuka bidhallamin lil'abid, ubangijinka bai zamo mai zaluntar bayi ba. Wannan suna daga cikin ayoyi na narko da kuma jan kunne. Nan Allah bai kawo suna ba sai ya kawo sifa, yace man amila salihan, ma'ana man amila amalan salihan. Shi salihan din nan sifa ce ta al-mawsuf, wanda ainihin zaka kaddara. Duk wanda ya aikata wani aiki nagari kyakkyawa fare nafsihi, to dan kansa, kada ya ji cewa wani yayi mu alfarma. Sallolin nan da muke mun sha fada, Allah baya karuwa da kowace irin ibada da muke yin ta, bai kara ma Allah komai. Da za a kiya, Allah ba zai rabu da komai ba. Bal wannan ibadun da muke, wallahi ko da ka kaddara a ce babu lada, to za ka samu kyakkyawan nutsuwa a duniya. Ka kalli masu musulunci da wanda ba sa musulunci. Nikan buga wannan misalin, sallolin nan da kake, da zikirin Allah da kake, karatun Qur'ani da kake, istighfari da kake, wallahi gatan ba za a iya misalta shi ba. Da shi kake samun nutsuwa, da shi kake samun kwanciyar hankali. Ka rasa, ka haƙura, ka fawwala ma Allah, ka samu, ka gode ma Allah. Wani abu ya taso mara daɗi, ka murtsike shi, wani ma bai sani ba. Ka je ka kalli wanda ba sa musulunci yadda suke cikin tashin hankali. Zan yi wahala ka ga musulmin kirki ya rataye kansa, in ma ka ga wani ya rataye kansa saboda baƙin ciki, an ce musulmi ne, to rantsuwar musulmi ne, musulmi ne a suna bai san menene musuluncin ba. In ka ga wani ya yi fushi saboda taskun duniya, ya bindige kansa, rantse baka da kafara, ko dai ba musulmi ba ne, ko kuma mai da'awan musulunci ne, musulmi a riga. Saboda zuciyar baƙiƙirin take, babu hasken addini a ciki. Shi kawai ya samu, in bai samu ba, to shi kenan komai ma zai iya faruwa. To Allah sai ce man amila saliha, duk wanda ya yi aiki nagari, fali nafsihi, to dan kansa, shi zai mori wannan amfanin wannan abu. Wa man asa'a, wanda kuma ya munana, ya yi abin da ba daidai ba, fa alaiha, to wannan shi ma ainihin sakamakon mummunan abun yana nan a kan shi wanda ya yi wannan. Allah ya faɗa irin wannan a wurare da yawa, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In kun kyautata, kun kyautata wa kawunan, in kun munana, to ku ne za ku ɗanɗana kuɗa. Manihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yudhillu alaiha. Duk mutumin da ya shiryu, to shi zai mori wannan shirya. Wanda kuma ya zame, ya samu zamewar kafa ya bata, to ya bata dan kansa. To yan uwa, irin wannan kalmomin, irin wannan ayoyin suna da yawa cikin Qur'ani. Abin da ya kamata mu fahimta, shi mummunan aiki kala biyu ne. Akwai mummunan aikin da zan aikata ba ku san na aikata ba, akwai mummunan aikin da kowannenmu zai aikata ba a ma san yayi ba. To wannan babu hannun wani, sai dai mala'ika da Allah ya sa rubutu, da kuma shi Allah da yake ganin wannan. Amma mummunan aiki wanda zai bayyana a cikin al'umma, to ba da shi ake irin wannan maganar ba. Duk mummunan aiki da zai zamo gama gari, ya zama ruwan dare, to wannan wajibi ne a taka masa burki. In dai ana so a samu kyakkyawar rayuwa, a samu kyakkyawar zamantakewa. Wani kullum abin da yake fahimta idan ana kokarin hana barna to zai iya kawo maka irin wannan ayar ba. Ai Allah ce man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha, sai mu ce kwarai da gaske. To amma ana maganan kai kankin kanka ka je kai wani abin da bamu san kai ba, junan mu ba san juna sun yi ba. To amma duk abin da ya zama saban Allah da za a zo a tallata shi a dora shi akan faifai, wallahi wannan wajibin hukuma ne ta ga ta dakile wannan abu, ta ga cewa ta hana wannan abun. Saboda Allah ce waye wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, lallai a samu wata al'umma daga cikinku wacce take kiran mutane zuwa ga alkhairi, take umarni da kyakkyawa, take hana mummuna. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana irin wannan misalin karara rayayyen misali. Manzon alaihi salam ya ce misalin wanda suke kaffa kaffa suna kiyaye dokokin Allah da kuma wanda suke kutsawa a cikin abubuwa da aka hana. Manzo alaihi salam yace kamar waɗansu mutane ne da suka yi hayar jirgin ruwa, jirgin nan akwai gidan sama akwai gidan ƙasa, sai ya zama wanda suke cikin gidan ƙasa in sun ji kishirwa sai sun hayo sun zo sama sai su ɗebi wannan ruwan sai su koma su sha, sai suka ga zirga-zirga su tayi yawa, suka ce wai me zai hana mu bula ƙasa ruwa ya dinga shigowa muna sha ba sai mun dinga damun wa'incan muna hawa da sauka ba. Sai suka sanar da wa'innan na sama suka ce kun ga mu yanzu mun gaji da zirga-zirga, za mu kula jirgin nan ta ƙasa ruwa ya dinga shigowa muna sha mun hutar da ku kaiwa da kawowa. Manzo alaihi salam ya ce idan suka kyale su suka bula jirgin zai nutse su nutse gabaki ɗaya su halaka, in kuma suka hana su suka rike hannayensu to za su tsira su tsira gabaki ɗaya. To wannan shi ne misalin saban Allah da ake yi a ban ƙasa. ‘Yan uwa a wannan gabar mun san halin da ƙasarmu take ciki, mun san abubuwa na ɓacin rai da damuwa da tashin hankali daga can zuwa can. Akwai wanda ba sa mafarkin ta'addanci da farmaki zai je garuruwansu, amma sun wayi gari a yau maganar da muke wani bai san ina matansa suke ba, bai san ina ‘ya’yansa suke ba, su ma ba su san ina mijinsu yake ba, sannan ina babansu yake ba. Kuma wallahi ka rantse ba ka da kafara sakamakon sabon Allah ne. Wani wanda yake mai gajeren tunani zai ce to ai ƙasashen arna ga sanar lafiya kalau, Allah gafarta malin ya za ka kwatanta kanka da arne, shi fa ƙurmus ne baƙiƙirin ne ya je dutse ya takunsa, ba da su ake magana ba. Kai da ka ce za ka bi Allah da kai ake kai ne, in kai ba daidai ba to sai a ɗanɗana maka kuɗa domin ka dawo a layi. Zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nasi, sai ce liyudhiqahum ba'dhal ladhi amin, barna abubuwa marasa kyau sun yawaita sun bayyana a cikin ruwa da kan tudu. Allah ya ce bima kasabat aidin nasi, kuma abinda mutane suke aikatawa ne da hannayensu. Liyudhiqahum ba'dhal ladhi amilu, Allah yana ɗanɗana musu sashen wani abu la'allahum yarji'una, ko za su koma zuwa ga Allah. A shaida can a wajen Allah suke, to kuma yanzu sai suka fandare, to yanzu ake a dawo da su akan layi. Baƙin ciki da takaici wallahi ba zai ƙare a wajen duk wani mutum da yake so ya ga an yi daidai ba. In za ka fita sai ka ga ba daidai ba, sai ka ji ba daidai ba. Wasu abubuwan na saɓon Allah ana ji ana gani, amma wai da zimmar ko da da'awar ‘yancin ɗan adam a ƙyale ɗan adam ya fi tsara. To akwai ran da in ka ƙyale ɗan adam ɗin kai ma za ka ɗanɗana kuɗa. Ni na san cewa yanzu da za a ce muna cikin wani ɗaki mu ƙaddara mu tara mu goma, ɗaki ne guda ɗaya mu shigarsa ɗaya, ila ko taga ɗaya ko taga biyu, kowa ga gadansa, shikenan kawai sai wani ya tashi sai ya kutsa zawo akan gadansa ya gandara kashi ai magana ce a'a ai akan gado na ne ban yi akan gadan kowa ba to wannan warin zai tsaya iya gadanka duk in ɗakin abin sai ya gallabe su kun ga ko dai ku hana ya kashi akan gadansa kuma ku samu lafiya ku samu kwantawa akan gadajen ku lafiya kalau ko kuma ku bari yayi karshe da gadon naka karshe fada sai ka fice ka bar gadon naka koda na wucin gaji wannan shine abin da ya kamata mu da kare da shi wallahi in ka kallifa tsara rababa ga ta nan to wallahi thumma tallahi in dai muna so Allah ya janye mana wannan bala'o'i sai mun yi kamar muna yi musamman hukumomi tunda Allah da yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa bi qalbihi mu a matsayin man daliban ilimi da malamai abinda muke yi bi lisanihi iya abinda zamu iya mu fada su kuma hukumomi su Allah ya ba su falyughayyirhu biyadihi su hana wannan abin da hannayensu domin na tabbatar da cewa akwai abubuwa na fitsara da yawa wallahi wuni daya sati daya hukuma za ta yi kuwa ta ce ta hana kaza kuma duk wanda ya sake zai hadu da fushinta wani ya gigi ya yi wannan abin a kama shi a dandana masa kuda idan lasisi gare shi na wani abu a kwace lasisin wallahi daga cikin wasu gwamnoni ba zan kama sunansa ba ya burge ni abin da ya wayansu watanni wasu kusun sani fitsara ta kai fitsara aka zo a jiharsa aka ce za a zo a haɗu wata hotel a haɗu da maza da mata tsirara a yi baɗala a yi rashin mutunci a nan arewacin Najeriya gwamnan nan ya burge ni da ya samu labari hotel ɗin ma ya sa aka ruguje ta gabaki ɗaya aka mai da wurin ya zama fili ina ma a ce duk shugabanni musan irin wannan tunanin amma abinda zai baka takeici sai kaga gidan badala sai ka samu wani babban mutum ne kuma shikenan ya tsallake ruwa ya matsi wando ba zai iya taba shi ba kai akwai jihar da na sani wallahi wani gida na bata tarbiyya kananan yara ba ma dan siyasan bane ba ba ciyaman ba ba kansila ba ba gwamna ba lantana shugaban kasa gidan badala ne na wani mawaki na yan siyasa amma gidan bai tabu ba kuma ba zai tabu ba saboda in ka taba shi kaman jami'iyyar ka taba kaman yan wannan jami'iyyar ka taba to wallahi wannan fitintinin Allah shi san inda za su dire duk inda ba a zaton za su kai wallahi za su kai domin duk in ka bibiyi wurare da fitintinu suke wallahi saban Allah ne ake karara yanzu dan Allah dauki wani misali da zaka ga abin nan yanda muka san rayuwar iyayenmu miji da mata magidanta za su unguwa mafi yawa unguwan nan sai da dare sai kaga in za ta tafi unguwan nan mijin yana tsallaken hanya dama mata tana bangaren hagu nauyi yake ji a sai gashi da matar sun fito in baka sani ba sai ka ce ba tafiye su dai ba kun miji ne da mata amma yanzu fitsara ta kai saurayi dan unguwa ga ubansa a unguwar ga abokin ubansa ga duk wanda suke masu mutunci sai ya wuce shi da wata budurwa suna takawa ɗaiɗai suna hira wala Allah da shigar banza ita da shigar banza ta rashin mutunci sun ga turawa na yi kuma iyayen su yi shiru ba za su ce musu komai ba kai dama a matsayinka na makoci baka isa kai magana ba tunda ubansa ma ya ganshi ya kyale shi to kai asuwa kai ne cinsa ko kai ne shansa kana masa magana sai maka tatas kuma zo da ka dama kifin shi to haka zaka zo kaga abubuwa zaka iya samun wata jiha ko wata karamar hukuma sai ka samu wani gagararren boka dan tsubbu wanda mata suke layi a wajensa yayi tsafi wani ma ya yanka yan yara wani ya sa a je a tono kaburbura wani ya fasikanci da matan nan amma kuma wannan bokan ba zai tabo ba saboda bokan Alhaji wane ne da Alhaji wane da honorable wane da his excellency wane ana ji ana gani ba zai tabo ba kuma samuwar boka a cikin al'umma wallahi gara dan fashi da makami da samu dan tsubboka a cikin al'umma dan fashi da makami dududu abinda zai ya kashe kai kwace maka dukiya ba zai kwace ba addini ba amma shi wannan da addinin ka zai raba ka so abin nake so in ce yanayi ya kai da za tsaya kalli abubuwan nan duk ku sheda ne mutun nawa aka kashe a satin nan basu je babbasu gani ba aka je aka zubar da jinanan su wasu da mai gidan da mata da yayan an kashe wasu an kashe mazajen an kashe wasu matan an ɗebe su ba san inda suke ba to mu ma ba shafafu da mai bane ba ma fata muna fata Allah yaye masu mu kuma Allah ya tsare mu amma abinda muke so mu faɗa akwai abinda ake nufin at-taubatul amma tuba ta gaba daya mutane duk su hadu su rusuna ma Allah abinda ake bayyanawa na sabo a taka mu wannan abun barki hukumomi su shafa ma idanuwan su toka kowane ne duk yadda suke da mutum ya bude gidan caca ko gidan luwadi ko gidan sayar da ganye ko gidan wata fitsara to wannan gidan a rufe shi a kori masu wannan abin inda an taba shi lasisi a kwace lasisi in ta kama ma a kulle shi a kulle shi amma sai kaji an ce an kama wa'ansu da ganye ina dilan da yake sai da ganyen an kama wa'ansu da kwayoyi ina dilolin kwayoyi ai an kashe mutum ne ba a sare kansa ba saboda haka dole in kana so ka kashe bishiya ba sare ta zaka yi ba sai ka jijjige jijiyoyin ta gabaki daya sannan wannan bishiya za ta zama babu wallahi ina fada mana kan mu dauki abin nan da wasa wannan bala'o'in ka rantse so muryan baka da kafara saban Allah ne yake jawo shi bayyana sabo karara shi yake jawo duk wannan fushin da Allah subhanahu wataala ya kawo duk lokacin da mutane suka ji tsoron Allah musamman kamar na fada masu babban nauyi su ne hukumomi suka shafa ma idan su toka ba sani ba sabo duk wanda zai bata mana jaha duk wanda zai bata mana gari da sabon Allah ba za mu labunta ba kowane ne sai mun taka masa burki wallahi shiru zaka je sayyidina usman yake cewa inna Allah ta'ala yazabu bis sultan ma la yazabu bil qur'an Allah subhanahu wataala yana kangewa yana hanawa ta hanyar shugaba abinda Allah bai hanawa ta hanyar qur'ani shi qur'ani kawai ai ne a bari Qur'ani ba shi zai tashi je ta kuma wane yaje ya hana wane ba na taba ba ku kissan Hajjaj ibn Yusuf ba wai dan ya buga halin Hajjaj ba kowa san waye Hajjaj to amma ina magana akan irin matakin sa na in ya ga abin da bai lamunta ba lokacin da kai shi Iraki ya samu ana badala a hadu da maza da mata ana wani shakkiyanci wai shi cin duhu da mata da maza a hadu ana badala ana rashin mutunci a dinga ifata da kade-kade aka kawo shi a matsayin sabon gwamna yace me yake ji wannan aka ce ai ranka ya dade kaji duk gwamnan da yazo garin nan yayi iyayi ya hakura yace a'a yace abinda yake so a je a gaya masa ya hada shi a matsayin sa na gwamna ya hana aka yi kuwa gwamna ya ce ya hana wannan abubuwan da ake kaza-kaza wan shekare ma yace ifata ya kira ƴan sako ba ku isar masu ba suka ce sun isar ya ce to ko ba zai ku ce na hana aka sake yi kuwa wali gwamna ya hana ya sake jage fice-fice sai ce to ya tura sojojinsa ya ce kar a kawo masa ko mutum ɗaya a hannu kawuna za a kawo masa aka je aka samu aƙalla wajen kai 150 da gari ya waye da aka je ko sawu babu balle ta samu wani mutum mutane me yasa Allah ya wuce yi aljanna me yasa Allah ya yi hukumomi ya yi kurkuku yasa a yi kurkuku a yi shari'a saboda ya san halin mutane wani duk makiya da Allah ya ce ba ruwansa shi zuma ne ƙudan zuma ne sai da wuta sai ya ji lalle da gaske ake to wallahi in dai muna so Allah ya yi mana musibobin nan bayin Allah dan adam ya zamo kaman zakara ko bunsuru a kama ka a zo ana tayin ka musiba take musiba yanzu daga cikin kidnappers akwai wanda aikin su kawai su kamo in sun kama sai wasu su sara su ma wasu su sake sari wasu ma su sake sari mutum wajen mutum hudu su sare shi kuma kowa sai ya ci riba wa yake mafarkin za a yi wannan a kasar nan ana cinikin dan adam kamar ana cinikin zakara ko bunsuru ko ragwallayya to ina tabbatar mana wallahi wannan babban al'amari ne mu muyi kamar muna mu daga cikin taimakawa da zamu duk wani mai da ya zauna da ɗansa ya ja masa kunne masa tarbiya ya san amana ce Allah ya bashi sannan duk wani mai gida duk wafakka da neman kudinka karka yadda gidanka ko rumfakka ko shagon kai ya zama wurin saban Allah duk abin da za a baka lahira ka tafi wannan abin wani kawai sai ya fake da talauci ya fake da son kudi ya ba da gidansa yan luwaɗi ko karuwai ko yan ganye ko yan caca saboda za a ba shi maɗuɗan kudi bai lura da tarbiyyar ƴaƴan mutane da yake ɓatawa ba da kuma musibun da suke sauka sakamakon wannan abin da ake to ya kamata duk wasu mutanen unguwa su yi wa kansu ƙiyamul layl kar mu yadda duk yadda muke dasawa da makoci ya zo ya dasa mana ɓarna a unguwanmu mu samu mai unguwa mu samu dagaci ba mu yadda ba unguwanmu ta zama unguwar ƴan ganye ba mu yarda ba unguwanmu ta zama unguwar caca ko luwaɗi ko abin da ya kama da haka wallahi na tabbatar idan mutane suka san ƴancin kansu kuma za su tunkari hukumomi za a yi wani abu to lallai mu san wannan maganar man amila salihan fali nafsihi lallai wannan haka ne haka take ga ɗaiɗai kun mutane to amma kuma banda sabo na ƙarara wanda za a dunga tallatawa wanda za a dunga yadawa lallai ne kamar yadda hadisi ya nuna dan mu hudu tare mu tsira tare to a ga cewa an yi mai yiwuwa ta hanyoyin da suka dace a wajen daƙile irin wannan abubuwa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya yi kyakkyawa dan kansa wanda ya yi mummuna a kansa sai ya ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangijinka ya ma'aikin Allah bai zamo mai zaluncin bayi ba wannan kalma ta dhallam za mu ga cewa siga ce ta mubalaga ƙila a san abin da ake nufi da sigan mubalaga wato a ce wani abu wanda ya kai matuƙa yanzu idan ka ce wani mai yawan fara'a ne wani mai yawan kyauta ne matsayin ya wuce ka ce mai fara'a ya fi ka ce mai kyauta ko to a ƙa'idar larabci kore siga ta mubalaga bai nuna kore asalin aikin kun gane abin da nake nufi yanzu idan ka ce wani ba mai yawan kyauta ba ne shi ya nuna baya kyauta a'a ma'ana dai ba mai yawan yinta ba ne in ka ce wani ba mai yawan fushi ba ne shi ya nuna baya fushi a'a yana yi amma ba mai yawan fushi ba to yanzu idan ka ce wani ba mai yawan zalunci ba ne ka nuna baya kwata-kwata a ƙila zai ɗan taɓa to wannan mu gane wannan sigar ta mubalaga da aka ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ba za ka fasara cewa ba mai yawan zalunci ga bayi ba ne in ka ce ba mai yawan ba to kenan kamar kana nuna a fakaice zai ɗan yi malamai abin da suka ce duk lokacin da siga ta mubalaga ta zo a cikin wani siyaki to idan aka samu a waje an samu wasu sigogi da suka kore asalin abin to ita wannan sigar ta mubalaga ba ta da mahalli misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima kaga da Allah ce inna allaha la yadhlimu mithqala dharra ko kaka Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci a wata ayar inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluncin mutane da komai mutane su ne suke zaluntar kansu a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa nadhu al mawazin al qist al yawm al qiyamati fala tughnamu nafsun shay'an wa in kana mithqalu habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah ce wa nadhu al mawazin al qist al yawm al qiyama, zamu aje ma'aunai na adalci ranar tashin kiyama. Fala tughlamu nafsun shay'an, babu wani mai rai da za a zalunta ko menene ko mai kankantar sa. Kenan ashe wannan ayoyi da makamantan su wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangiji ka baya zaluntar kowa. Irin wannan ayoyin suna nan tuni a cikin alqur'ani, wanda Allah yake nuna baya zaluntar kowa, baya zaluntar kowa ne ne ko mai kankantar abin. To kaga kenan tunda mun samu wasu dalilai da suke nuna kore asalin abun, to nan zamu ce ita wannan siga ta mubalaga ba a mahallinta take ba. Akwai wani baiti na Imrul Qaisi da ake masa barazana wani zai iya daukan mataki a kansa, ban sani ba ko zan iya tuna baitin. Yana cewa wa laysa bi dhirum hin fayat'anani bihi wa laysa bi dhi sayfin wa laysa bi nabbali. To kaga da yace wa laysa bi dhirum hin, shi wannan mutum da kuke mun barazana ai ba ma'abucin wani mashi bane. Fayat'anani bihi, balantana ya soke da shi. Wa laysa bi dhi sayfin, kuma ba takobi yake da shi da zai sare ni ba. Sai ya ce wa laysa bi nabbali, me yake nufi? Kaga nabbal alauzun fa'al. To shi yasa sai malamai suka ce akwai waɗansu sigogi guda uku wanda in suka zo abinda suke nunawa nisba, nisba suke nunawa. Misali akwai fa'al, akwai fa'il. Yanzu kaga fa'al zallam ala wadan fa'al, ko to kaga in ka kalli wancan baitin da na karanta da yace wa laysa bi dhi sayfin wa laysa bi nabali, ma'ana wa laysa bi dhi nablin, kuma ba kibiya yake da ita ba, kenan nabal zu nablin yake nufi. To kenan nan da aka ce malaysa abin wa ma rabbuka bi dhallali, kenan wa laysa bi dhi zulmin, ma Allah subhanahu wataala ba ma'abucin zalunci bane ba. In akwai mafi kangara a ban kasa bai wuce Fir'auna ko irin Abu Jahal ba, to amma ko su Allah ba zai kara musu ƙwayar zarra ta zunubin da ba su aikata ba. Kamar yadda inda ma a ce suna da wata lada karɓaɓɓiya, to Allah ba zai rage ta ko da ainihin ƙwayar zarra ba. To saboda haka nan da ya ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, ubangijinka ba mai zalunta bai bane kwata-kwata. Saboda Allah shi da kansa cikin hadithul qudusi yana cewa inni haramtu dhulma ala nafsi, ni na haramta wa kaina zalunci. Fala tadhalimu, to kuma bayi kada ku yadda ku zalunci, ku zalunci juna. Inda akwai wanda zai yi zalunci ya zauna daram, shi ne mahalici, shi ya halice ka duk abin da kake da shi, shi ya baka, kai kanka samar da kai akai. To amma Allah sai ce ba zai zalunce ka ba, kuma ya ma haramta maka kansa zalunci. To ashe min babi aula mu da ba kai wani ba, baka kera wani ba, baya halarta ya zama ainihin ka zalunce shi. Ina fata mun gane. To wannan shi ne ma'anan wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, ubangijinka bai zamo wanda yake zaluncin bayi ba kwata-kwata. An nuna min lokaci. To a cikin tafsiri ce man amila salihan fali nafsi, yace amila wato fali nafsihi amila, saboda kansa ya aiki. Wa man asa'a, wanda kuma ainihin ya muna nafa alaiha, ai fadaru isa'atihi ala nafsihi, cutarwan muna nawarsa a kansa ne. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ay bi dhi dhulmin, wato Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'abucin zalunci bane ba. Yace li qawlihi, saboda Allah ya faɗa a wani wuri, yace inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Allah subhanahu wataala baya zaluncin bayi koda kwayar zarra ne. Abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ladar. Abinda muka kuskure, muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai. Wannan yace don Allah mara ina so a taya ni addu'a dangane da wani sabon Allah da nake aikatawa ni da wacce zan aura. Mallam na kasance duk wata harka ta addu'a ta addini, duk wata harka ta addini da kuma sauran ibadu za ka same ni a cikinta, kama daga zuwa wajen karatu ko kuma yin karatun kansa. Sannan malam wallahi azumin litinin da alhamis kuwa baya wuce ne haka ita ma. Sai dai kuma malam yau kimanin shekara huɗu kenan a duk lokacin da muka zo kwanciya sai ta biya min bukata ta ita ma haka. Munyi mu daina wallahi malam mun kasa, abin yana damuna malam. Kuma duk lokacin da aka ce ba mu yi waya ba kamar za mu yi hauka, wallahi malam dan Allah ɗan uwa su taya mu da addu'a malam mun gode. Irin wannan abubuwa sai dai mu maimaita. Na farko daga cikin abin da ya rubuto ya ce kusan shekara hudu kenan, kaga za ka kalli shekara hudu suna soyayya. To dan Allah me ya hana ya aure tsakaninsu? Wani dalili ne zai sa a yi shekara hudu ana neman aure ba ya auren ba, kuma har ma ana zuwa ana tattaunawa? Kaga wannan akwai alamar tambaya. Abu na biyu, mun shafaɗawa matasa in ka san tun tashin farko ma baka da shirin aure, ko dai baka da sana'a, ko baka da aikin yi, ko kuma ita wadda kake so ka hangi ba lallai bane iyayenta su yadda ma su aure da ita a yanzu, to ka shafa ma kanka lafiya, ka je kai abinda zai yi muhimmanci a wajenka. Wani wallahi sai ka samu bashi da wata sana'a ta ku zo ku gani, ko shi bai iya ɗaukan nauyin kansa sosai, kuma sai ya tarki neman aure. Ya ilahi, ko akuya ka siyo ai za ta so ka ba ta ciyawa da ruwa, ballantana kuma ka auro 'yar mutane, kuma kai wannan bawan Allah muna gaya maka, kuma na sha faɗa, duk wanda zai zo da wata da suke soyayya za su dinga irin wannan rashin mutuncin suna wannan sabon Allah. Mafi yawa ko sun yi aure Allah yakan jarrabe su da zama mara daɗi sakamakon sabon Allah da suka yi ta yi, za su samu zama mara daɗi fitintinu iri-iri. Su ga kaman ba su bane suka yi wannan tsawon soyayya ta da, saboda layi suka yi ta kaucewa suna abin da ba daidai ba. Abu na uku, na faɗa ba da daɗewa ba, duk mutumin da yake sabon Allah abin ba zai fita kamar haka ba, ko dai akwai wurin da sai ya je yake sabon Allah to kai ya je wajen, ko sai in sun haɗu da wani suke sabon Allah to kai da su haɗu, ko sai yanayi iri kaza, ko sai ya ji kaza, ko sai ya ga kaza, to in shi da gaske yake sabon Allah yake so ya bari, dan Allah wannan wayoyin tunda na fahimci kaman ta waya suke abubuwan, to ya kashe wayar duk lokacin da yake jin abin zai yi, kashe wayar, ya kashe wayar gabaki ɗaya, kuma ya ja mata kunne ya ce wallahi wance in dai mu muna so mu wanye da duniya lafiya, mu ji tsoron Allah mu daina sabansa. Allah ya ce al-akhillau, masoya juna, abokan juna, masu dasawa da juna, yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Masoya juna, masu ƙauna juna, masu dasawa da juna, ran tashin alkiyama za su yi baran-baran da juna sai dai masu jin tsoron Allah kawai. Kuma duk wanda suke irin wannan da ita, to in ma suka yi aure, shi ba zai fita daga zargi ba, ita ba za ta fita daga zargi ba, ita za ta dunga zargin sa yadda suka yi waccan watsewar suka abubuwa ba daidai ba to yanzu bayan ya aure ta makila yana can yana yi da wata da zai wata yar tafiya dan balaguro yan kwanaki ko ta ga wani yanayi wanda bata gane a jikin sa ba sai wannan ya fado a ranta kila wata ya samu yadda muke yi kafin mai aure to ita ma haka suke ita ma sai ya koma yana zargin ta karshe wani yanayi zai gane yace to kila akwai wani sun taba soyayya kila suna kaza ban sani shi yasa saban Allah ba shi da alfanu duk lokacin da mutum ya rufe ido yake saban Allah to wallahi kafin ka je lahira akwai wani farashi wanda zaka kirga kai da hannunka na bacin rai Allah kiyaye to ina baka shawara zancan wai in ba ku yi waya ba za ku yi hauka to ina ga magara ku yi haukan da ku je ku dinga irin wannan abin da kai ma ka san haramun kake yi kuma wai ka ji mutum wai yayi ya kasa ga dalilin da kake yi ka daina wannan dalilin mana ba shi ke nufin sai zama ka daina Allah ka sa mu dace ina ga ba za mu bari mu guda ɗaya bari mu karanta guda ɗaya shikenan wanda yake cewa malam dan Allah a ƙara mana haske akan hadith da yake magana akan wanda zai yi sallah shekara 60 ba karɓa masa ba a ƙarshe malam dan Allah menene hatsarin yin limanci limanci ya tsari ne ina ma cewa kai falalan limanci limanci zai iya zamowa hatsari ga jahili wanda ya zo ya tarka bai san menene ainihin limanci ba wanda zai iya zamowa hatsari a wajensa maganan hadithi ne na manzo alaihi salatu wasalam in ban manta ba gobe zan rubuto maka shi in karanta ma nassi hadithi ne ingantacce wannan manzo alaihi salam ya faɗa ya ce akwai wanda zai shekara 60 ba karɓa masa sallah ba ko dai bai cika sujuda ba ko bai cika ruku'u ba so in Allah ya kai mu gobe zan rubuto maka hadithin sai zo an karanta mashi akwai yan uwa da aka yi musu rashe-rashe sun roƙi yan uwa su taya su da addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mamatan nasu akwai wata baiwar Allah da take da tsananin cutar kansa kuma gaskiya tana hali na tausayawa kwarai da gaske ta turo tana roƙon ƴan uwa su yi mata addu'a Allah ya bata mafita Allah subhanahu wataala ya yi mata ƴan uwanmu na Zamfara da na Maiduguri ga idan duk yankuna da suke fama da wannan bala'o'i mu saka su a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya yi musu Allah ya ba su kwanciyar hankali Allah ya amintar da su mu kuma Allah ya tsare mu da tsarewarsa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fi ad-dini wal dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fi ad-dini wal dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fi ad-dini wal dunya wal akhirah Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين اللهم سلمنا يا رب العالمين اللهم سلمنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فقضها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأليم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.